mana sunan ki da inda kike, kuma za ki bamu labarin ki na harka ta ilimi. Da farko dai sunana Hafsat Ibrahim, a yanzu kuma ina zaune ne a garin Mina na jihar Niger. Na yi karatuttuka da dama, amma a ciki makarantar da na yi na jami'a, wato babban makaranta na gaba da secondary shi ne Kaduna Polytechnic, inda na karanci mass communication. Duk da cewa a farko dai ba mass communication na so in karanta ba, na so in karanci aikin likita ne. Amma da ke Allah ya kaddara abinda zan karanta kenan, kuma shi ne hanyar ci. Daga bisani na karanci mass communication, inda a yanzu kuma nake aikin jarida. Za ki ba mu labari bayan kammala karatu ya batu da aiki. A gaskiya bayan kammala karatu na, ban samu wani matsala kwarai na wurin samun aiki ba. Domin inda na fara daga gama bautar ƙasa ta a Freedom Radio, na samu aiki da su na wucin gadi. Daga bisani suka ɗauke ni a aiki, na yi aiki da su kamar shekara shida. Daga nan kuma na samu aiki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Daga Jami'ar Ahmadu Bello kuma yanzu na samu wani aiki da project na World Bank a nan garin Niger. Sannan lokacin da ke makaranta, wani irin gwagwarmaya aka fuskanta? Ɗalibai suka fuskanci gwagwarmaya musamman ma mata, ke wanne kika fuskanta?
A gaskiya game da al'amarin gwagwarmaya, wannan tabbas dole ne a same shi tsakanin mata da maza, musamman da nake aiki a Ahmadu Bello University Zaria. Ni kaɗai ce mace a directorate inda nake aiki, wato directorate of university advancement, kuma ina samun gwagwarmaya ƙalubale da dama. Wata abin da ya kasance ni kaɗai ce mace a wurin, wannan lokaci ne zan yi magana ma sai a dinga ƙoƙari a dinga pushing ina down. Abin da ni ko ba na so, tun da ni ma na san ina da ƴancin faɗan albarkacin bakina. A nan dai gaskiya mun ɗan sha gwagwarmaya, amma Allah ya taimaka. Na zo na yi aiki na lafiya, na taho yanzu na secondment a Niger State Committee on Social Development Project, Amina. A lokacin karatu gaskiya akwai gwagwarmaya da dama, akasari ma ga mu mata musamman. Za ku ga cewa malamai suna ƙoƙarin su nuna cewa idan mace ba ta ba da kanta ba, ba za su ba ta maki ba. To a nan gaskiya ni na yi fice, saboda ni ban taɓa yadda na ɗauki las ba. Gaskiya a nore kari las, in karatu ne zan yi ƙoƙarin in jajirce, sai na kai kololuwan karatun na, in ma karatun dare ne sai na kusan kwana a aji, domin in tabbata cewa babu wani question da za a tambaye ni a wurin jaraba da ban iya ansa ba, balle sana ma har in je gurin malami a office ina neman wata alfarma. To a gaskiya a nan na gode ma Allah, kuma wannan ya taimaka min kwarai da gaske. Ko a yanzu ma a wurin aiki na, saboda wani jajircewa ne ta taimaka min na yi fice a fanni na aiki na.
A jami'a wani course ke karanta? Shin course din da kike so ki karanta shi ke karanta, ko kin samu sauyin course?
Da farko na yi karatun makarantar primary na Asiya Jami'ar na jihar Niger. Daga bisani ni na tafi makarantar ƴan mata ta garin Kafin Kuro, na yi karatu daga aji ɗaya zuwa uku. Daga nan aka mana tarasa kuma zuwa makarantar mata da kimiyya da fasaha a garin Mina, wanda wato yanzu suna makarantar Maryam Babangida Girls College. A nan na gama secondary na, kafin nan na tafi Kaduna Polytechnic. Daga Kaduna Polytechnic kuma bayan na gama hoton ƙasa, na yi shiga Jami'ar Bayero ta Kano, inda na karanci postgraduate diploma a development studies, na kuma karanta master's degree shi ma a development studies. A kuma inda nake aikace-aikace na karanci kwasa-kwasai da dama, na je makarantar FSN, wato na rediyon ta harkar tarayya kenan wadda take Lagos, inda shi ma a nan na kara karatu. Na kuma je Rhodes University Business School wanda ke garin Grahamstown, shi ma a nan na yi karanta wani certificate course. Kuma na yi kwasa-kwasai da dama a nan cikin gida Najeriya a game da wannan aiki da nake yi, wato yanzu a project na CSDP. Kowane shekara tana ba mu damar mu je mu yi gurabe na ƙaro ilimi. Na yi karance-karance da dama.
Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.